بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دعاء دعوة ونغرينا جميتا دكي برنن يولا ونن جهة عدموا ونن رانا وتأتي رانر sha uku ga watan safar shekara ta 1441 wanda ya daidai da 12 ga watan October na shekara ta 2019 kamar yadda sanarwa ta gabata insha Allah ta'ala mun taro ne a nan gurin domin yin sharhin wannan littafi na Usulul Fiqh wa Qawa'idihi wanda al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ya wallafa insha Allah ta'ala kafin mu shiga sharhin wannan littafin akwai muqaddimat wadanda ya kamata a yi akan shi malamin da ya wallafa littafin sannan kuma da muqaddimat da ya kamata a yi akan ilimin usul da kuma ilimin qawa'idul fiqhiyya kasancewa shi wannan littafi an yi shi ne akan wadannan ilimin muka guda biyu abu na farko idan muka zo kan shi Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen zamu ga cewa ɗaya ne daga cikin malamai wanda Allah subhanahu wataala ya azurta al-mamlakatul arabiyya saudiya da su an haife shi a shekara ta 1347 kuma yayi karatu a Unaiza saboda Unaiza aka haife shi sannan kuma yayi karatu a wajen wasu malaman a cikin mamlakatul arabiyyatu saudiya kuma yana daga cikin wadanda Allah subhanahu wataala ya azurta da sauki usulubi zaka samu cewa da wuya ka karanta littafin sa baka fahimta ba yayi karatu a wajen malamai da yawa daga cikin malaman da yayi karatu a wajen su akwai wanda yafi amfana da shi shine Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di wanda a wajen shi ya yawancin karatutukan sa kuma ya kasance yana girmama shi tun lokacin yana dan karamin yaro yayi karatu a wajen sa har kuma ya zamanto babba kuma ya gaje shi bayan ya mutu a limanci ya wallafa littattafai da yawa wannan malami daga cikin littattafan sa da ya wallafa akwai wannan littafin da yake gaban mu na Mawdu'at Usulul Fiqh wa Qawa'idihi sannan daga cikin littattafan sa akwai Al-Usul min Ilmil Usul wanda shi ma littafin sa ne wanda ya wallafa shi akwai kuma littattafai da yawa wanda ya sharhi su a durus aka yi tafrijin su irin su Al-Ajurraniyya ya yi sharhin ta akwai irin su zabil mustaqbil wanda da aka yi tafrijin su aka sa masa suna sharhul mumti akwai littattafai da yawa wanda aka yi tafrijin su Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ya rasu a shekara ta 1421 bayan ya yi fama da rashin lafiyar kansa wacce ita ce ta zama ajalinsa aka rufe shi a birnin Makka wannan littafi na mawdu'atu fi usulil fiqh wa qawa'idihi daga cikin falalar Allah subhanahu wa ta'ala malamin da aka kenkeshi littafin da shi shine ya koyar da mu littafin a shekara 2004 shekaru 15 da suka wuce kenan wanda shi Sheikh Khalid Al-Mushaykh yana ɗaya daga cikin manyan ɗaliban Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen kamar yadda ya bamu labari wannan littafin malam ya wallafa shi ne a hankali in suka zo darasi zai ba su baiti biyu uku huɗu da haka har ya kammala littafin akwai lokacin da aka gayyato shi a Madina wata daura ya sauke mana wannan littafin a cikin kwanaki 6 a awoyin da ba su wuce 10 ba saboda kowace rana ana karatu kusan na awa 1.5 saboda haka wannan littafin malam ne ya wallafa shi da kansa kamar yadda ɗalibinsa ya tabbatar mana ya kuma ba mu labari Abu na gaba shine za mu yi bayani akan me ake kira usulul fiqh, me kuma ake kira qawaidul fiqhiyya. Kasancewar wannan littafin an gina shi ne akan waɗannan ilmummukan guda biyu. Idan muka kalla za mu ga usulul fiqh kalmomi ne guda biyu. Waɗanda waɗannan kalmomin guda biyu idan muka kalle su za mu ga cewa su ne suke bada sunan wannan ilimin. Don haka muna buƙatar mu yi ta'arifin kowace kalma, kamar yadda kuma muke da buƙatar mu san ilimin a jumlacen shi. Idan muka ce usul, jam'i ne na asul. Al-asul kuma shi ne ma yubna alaihi ghayru, abinda ake ɗora wani shi a kansa, abinda ake gina wani abin a kan shi. Wannan ginin kuma ya kasu kaso biyu. Zai iya yiwuwa ya zamanto gini ne wanda yake hissi, kamar yanzu misali wannan ginin da aka yi an ɗora shi ne a kan foundation. Zai iya yiwuwa ya zamanto gini ne wanda yake ma'anawi, kamar yanzu misali da muke cewa usulul hadith ko usulul ilm. Kaga wannan asul ne wanda yake a ma'anawi, tunda ba za mu iya taɓa shi ko mu gan shi ba. Ina fatan mun gane. A islahin malamai idan suka ce al-asul, to suna amfani da kalmar asul a matsayin ma'anoni guda huɗu. Suna amfani da kalmar al-asul a matsayin ad-dalil. Yanzu idan kana karanta littafin Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid na Ibn Rushd al-Hafidh, wanda ya rasu a shekara ta 595, da yawa za ka ji ya ce maka wal aslu fi wujubi salati qawluhu ta'ala, wal aslu fi wujubi al-hajj qawluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bayt, wal aslu fi wujubi zakati qawluhu ta'ala wa atu zakat. Kaga me yake nufi da al-asl anan? Na'am, yana nufin ad-dalilu ala wujubiha. Saboda haka wannan shine ma'anar al-asl ta farko. Yana daga cikin ma'anonin al-asl shine ana amfani da al-asl a matsayin al-qa'ida al-mustamirra. Al-qa'ida al-mustamirra, ma'ana abin da yake tabbatacce. Kamar yanzu idan muna karanta waɗannan ilmummukan, zaka ji an ce maka al-asl bara'atu dhimma, al-asl fi umur al-ariḍa al-adam, al-asl fi al-abḍā at-tahrīm, al-asl fi al-miyāh at-tahārah. Kaga abin da yake nufi da al-asl anan gurin yana nufin al-qā'idah al-mustamirra, mana abin da yake tabbata kuma yake ci gaba. Ina fatan mun gane. Abu na biyu shine, ana uku kai, ana amfani da kalmar al-asl bi ma'ana al-maqīs 'alayh. Idan kana karanta babin qiyasi, za ka ga cewa qiyasi yana da rukunai guda huɗu. Rukunin farko na qiyasi shine me? Menene rukunin farko na qiyasi? Al-asl, sai kuma sai al-far'u, al-hukm, ko sai al-illa. So kaga ma'ana al-asl anan gurin shine al-maqīs 'alayh. Saboda haka za mu iya cewa al-burru aslun lil-urzi fi tahrim al-riba. Saboda misali al-urz bata zo a hadisin Ubadah bin Samit ba, amma tunda illar da take cikin al-burr tana cikin al-urz, saboda haka sai ya zamanto al-urz ma ribawiyya ce. Saboda kamar yadda mai halatta kai tafadul, kamar yadda mai halatta kai tafadul a cikin al-burr ba, haka ba za ka yi tafadul a cikin al-urz ba. Kaga nan gurin da muka ce aslun fi tahrimir riba fil urz, kaga muna nufin shi ne maqīs 'alayh. Ina fatan mun gane. Abu na hudu daga cikin ma'anar al-asl a wajen malamai, ana amfani da al-asl bi ma'ana ar-raji. Kamar yanzu misali malamai suna cewa al-asl fil kalami al-haqiqa, الأصل في الكلام الحقيقة كما أنا الأصل أنا أقول أن أنا نفق الراجع هنا فاتح مغاني معنى الأصل أنا أقول الشيني الراجع سبو دعاك ونسوني معنى الأصل بداه سبو دعا أنا أمباني دا مغانا أنا نفق كما مجاز شيسا الأصل أنا أقول ya zamanto anasa shine arraji ina fata mun fahimta kalmar alfiqhu a wajen malamai suna cewa ana amfani da ita a ma'anoni guda uku alfahmul mutlaq alfahmud daqiq alfahmu gharad almutakallim min kalami amma alqawlur raji shine ma'ana alfiqhu shine alfahm Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kuma da haulai alqawmi la yakaduna yafqahuna haditha ma'ana shine yafhamuna haditha rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli kaga yafqahu qawli ma'ana shine yafhamu qawli ina fatan mun gane wa in min shay'in illa bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ma'ana la tafqahuna tasbihahu shine la tafhamuna tasbihahu ina fatan mun gane alfiqhu a wajen malaman musulunci ya wuce marahilin gudawo akwai marhalar da idan akai amfani da kalmar fiqhu ana nufin sanin dukkan hukunce-hukunce na shari'a ina fatan mun gane saboda haka shi yasa a zamanin nukan farko suka yi wa fiqhu tarihi da cewa huwa ma'rifatun nafsi malaha wa ma 'alaiha huwa ma'rifatun nafsi malaha wa ma 'alaiha saboda haka wannan yana nuna cewa hatta ilimin mukan aqida duk suna cikin fiqhu a zamanin na farko marhala ta biyu sai aka zo ana amfani da kalmar fiqhu kawai a matsayin hukunce-hukuncen da ake aikata su da gabbai saboda haka sai ya zamanto ma'anar fiqhu shine al-ahkamu al-shar'iyya al-amaliyya al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyya الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية سواء كذا قبائل سيزا من تو كلمة فيكو با أمباني ديكا أو كنشو كنشو تاكي قدر تيوا عزوشيا إنا فاتا من ذاني مرحلة تبوكو سيزا من تو أكا كوما كوى كلمة فيكو أنا أمباني ديكا غوان دي عدد أقوال العلماء ina fata mun gane kaga a marhala ta biyu in akai amfani da kalmar fiqhu ana magana kan mutumin da ya san hukunce-hukuncen shari'a waɗanda aka ciro su daga dalilan su na fillafilla amma daga baya kawai sai aka koma an akai amfani da kalmar fiqhu kawai ana nufin wanda ya san maganganun malamai saboda haka wanda ya fice risala ko ya fahimci risala ana zuwa wajen shi ana dauka askari da misbahu salim da muktasar sai a ce wannan fakihi ne wanda a da can ba a kiran shi fakihi ya zama wa muqallidi sunansa to amma daga baya duk wanda ya rike waɗannan littafan ya fahimce su sai ya zamanto shi ake kira fakihi ko da ba zai iya fahimtar hukunci guda daya ta dalilinsa ba ina fatan muna ganewa ala kulli hal wannan shine ma'anar al-fiqh sai yanzu mun yi tarifin asl wanda jami'insa shine usul mun kuma yi tarifin al-fiqh dan haka yanzu abin da ya rage mana shine tarifin usulul fiqh menene ma'anar usulul fiqh ma'ana a matsayin sa na ilimi na musamman a matsayin sa na fanni na musamman menene ma'anar sa idan aka ce usulul fiqh to malamai suna masa kallo guda akwai waɗanda suke ma usulul fiqh kallo a matsayin sa na dalili akwai wanda suke masa kallo a matsayin sa na ka'ida wannan yasa suka yi sabani ko kuma suke da hanyoyi guda biyu wajen yin ta'arifin usulul fiqh dan haka akwai wanda suka yi masa ta'arifi da cewa القواعد الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه من الأدلة. القواعد الإجمالية معنى قاعدة جديدة من اللغة ودرت أكي أمباني دسو وزنغانو وكتو 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 سوى أصول الفقه قاعدة جديدة من اللغة domin yanzu kaga zaka ce al-aslu zaka ce al-amru yaqtadi al-wujub an-nahyu yaqtadi at-tahrim kaga wannan qawaid ne ijmaliya saboda yanzu al-aslu saboda yanzu al-amru yaqtadi al-wujub idan ka dauke shi zai shiga cikin babuka na musamman yanzu idan ka tambaye ni shin sallah wajibi ce ko ba wajibi ba zan ce maka wajibi ce me dalili shine saboda Allah ya ce wa aqimus salah kuma fi'lu amri saboda haka al'amru yartadi al-wujub me dalilin da yasa zina ta zama haram saboda Allah ya ce wala taqrabu zina kuma wannan nahyu ne wannan nahyu yartadi at-tahrim saboda kaga qawaid ijmaliya ne sabani fitu wannan adilla ne tafsiliya wanda zaka samu kowace mas'ala yana da dalilin da yake bance ta shi kuma idan ka zo usul zaka samu cewa dalili daya zai iya shiga babuka gaba daya kaga wannan shine zai bambanta maka tsakanin usul da kuma fitu akwai wanda suke kallon usul a matsayin dalili saboda in sun tashi suna mata tariki a matsayin dalili sai su ce ma'rifatul adilla al-ijmaliyya wa kayfiyatul istifadati minha wa halul mustafid al-adilla al-ijmaliyya wa kayfiyatul istifadati minha wa halul mustafid ina fata mun gane saboda me saboda shi kanshi usul din kasancewar an ciro shi ne ta hanyar tatabbul adilla sai ya zama shi kanshi usul din a matsayin dalili ina fata mun gane saboda haka kan kace ana dinin ijmaliya wa kayfiyatul istifadati minha wa halul mustafid kaga tana magana akan cewa ilimin usul wasu dalilai ne da kullu wanda za ka san su da kuma sanin yadda za ka yi amfani da su wahalul mustafid da kuma sanin shi yanayin wanda zai amfana da shi shine mustahidi saboda mustahidi shine wanda yake amfana da qawaid usuliyya yake kuma saka su a gurin da suka dace idan aka ce mustahidi a wajen malaman usul ana nufin mutumin da yake kokari wajen gano hukunce-hukunce na shari'a kafin mutum ya zamanto zai iya ijtihadi ya gano hukunce-hukunce na shari'a sai ya cika sharuɗa guda takwas a wajen malaman usul na farko sai ya zamanto cewa ya san ayoyi na hukunce-hukunce waɗanda suka zo a Alƙur'ani na biyu ya zamanto ya san ahadithul ahkam ba sai ya haddace su ba kawai ya san inda suke na uku ya zamanto ya san mas'alolin da aka yi ijmai a kansu saboda kai ya je ya yi ijtihadi a kan mas'alar da an riga an yi ijmai a kanta na hudu dole sai ya zamanto ya san annasikh wal mansukh saboda kai ya yi hukunci da hadisin da an riga an daina yin shi na biyar ya zamanto ya san al-lughatul arabiyya na shida ya zamanto yana bambance hadisai ba'ifai daga sahihai na bakwai ya zamanto ya san ilimin usulul fiqh na takwas ya zama ya san ilimin maqasidish shari'a dan Allah duk wanda zai sa recording a nan ya tabbatar da cewa ya kashe wayar shi saboda in an kira shi zai shiga duka wayoyin gaba daya dan Allah duk wanda ya san bai kashe wayar shi ba bai sa ta apply mun ba to ya dauke ta ya sa sai ya dawo da ita saboda ba ma so rikicin din ya shiga cikin duka recording din ina fata mun gane dan haka wannan shi yake kira ilimin usulul fiqh dai idan muka dawo ilimi na biyu shine ilimin qawaidul fiqhiyya idan ka mu zo magana akan ilimin qawaidul fiqhiyya ya kamata mu bada tarihi takaitacce akan ilimin usulul fiqh da yaushe aka haife shi kuma da yaushe ya taso kamar yadda malamai suke cewa ilimin usulul fiqh tun zamanin sahabbai akwai shi amma a matsayin ilimi ba a yi shi ba saboda an taɓa tambayar Abdullahi bin Mas'ud akan iddar matar da ta haihu bayan mijinta ya rasu sai Abdullahi dan Mas'ud yake nuna cewa iddar ta shine haihuwa yana nuna cewa bala ya mata aiki da wallahi ne yake tawaffuna minkum wa yadhurun azwajin ba mana bala ke zaman wata hudu da kwana goma ba saboda haka iddar ta shine ne iddar ta shine ya zamanto cewa ta haihu malaman usul suke cewa a nan gurin yana magana akan cewa a nasi idan ya zo daga baya to yana iya sassace wani nassin daban ko kuma ya goge shi ala kullin hal zamanin sahabbai ba su buƙaci ilimin usulul fiqh ba me dalili saboda suna da sariƙa sariƙar da suke da ita shine kasancewar dukkansu suna fahimtar a lugar larabci yadda ya kamata suna fahimtar wahayi kasancewa sun zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa ba a buƙaci a ƙirƙiri ilimin usulul fiqh ba wanda za a fahimci nassoshi da shi bayan sahabbai sun tafi tabi'ai sun tafi a zamanin tabi'ut tabi'in kamar yadda suke cewa akwai waɗanda suke ba larabawa ba da yawa sun shiga musulunci dan haka yaren larabcin ya yi rauni sannan abu na biyu shine akwai matsaloli da aka samu na tattaunawa a tsakanin madrasatul ra'ayi wacce take Iraq da kuma madrasatul hadis wacce take a Madina dan haka wannan abin da yasa sai ya zamanto ana buƙatar wasu kawai waɗanda za su taimaka wajen istinbatul ahkam Abdurrahman bin al-Mahdi kamar yadda malamai suka yi bayani ya nemi Imam Shafi'i wanda ya rasu a shekara 150 da cewa ya rubuta masa wani littafi ko wata risala wanda za ta taimaka wajen fahimtar hukunce-hukunce saboda haka a zamanin ne Imam Shafi'i ya rubuta littafi na farko a ilimin usulul fiqh wanda shine ar-risala wanda shine littafi na farko a wannan ilimi na usulul fiqh wanda bayan Imam Shafi'i an samu malamai da yawa waɗanda suka zo suka yi rubuce-rubuce akan wannan ilimi na usulul fiqh tun daga karni na uku har zuwa zamaninmu irin kamar littattafan da za mu iya samu a farko akwai irin su littattafan taqwimul adilla na ad-dabusi daga baya-baya kuma akwai irin littattafan su Imam al-Haramain al-Juwayni al-Burhan fi ilmi usul al-fiqh akwai qawaidu al-adilla akwai littattafan da suka zo daga bayan su al-Mahsul na Razi kafin shi kuma akwai littafin Ghazali al-Mustasfa da kuma al-Mawqul wanda shi Imam al-Haramain al-Juwayni ya rasu a shekara 478 shi kuma Ghazali ɗalibin sa ya rasu a shekara 505 shi kuma Fakhruddin Razi ya zo daga bayan su shi kuma ya rasu a ƙarni na 7 farko a shekara ta 606 bayan nan kuma akwai wasu malaman waɗanda suka zo daga baya irin su Imam Shafi'i da ya wallafa littafin sana al-muwafaqat da kuma irin su Ibn Taymiyyah da su kai al-musawwada a wannan zamanin namu kuma na kusa-kusa akwai malamai su ma da suka wallafa littafai a wannan ilimi
mai albarka.
Wannan shine tarihin ilimin usulul fiqh a takeice. Idan muka dawo kan ilimi na biyu wanda yake a cikin wannan littafin, wato ilimin qawa'idul fiqhiyya, zamu ga cewa shi ma al-qawa'idul fiqhiyya ya kunshi bangarori guda biyu. Al-qawa'idul fiqhiyya ya kunshi bangarori guda biyu. Bangaren farko shine kalmar al-qawa'id, sai kuma bangaro na biyu al-fiqhiyya. Dan haka muna da buƙatar mu yi bayani akan duka guda biyu, sannan kuma mu zo mu yi bayani akan ilimin a takaice. Al-qawa'id jam'i ne na ka'ida, wanda idan aka ce ka'ida a wajen malaman Larabci ana nufin al-asas. Al-asas tushe. Tushen nan zai iya zama hissi ne, kamar yanzu qawa'idul al-bina, ko Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ziyarta Ibrahim al-qawa'ida min al-bayt wa Isma'il. Sannan zai iya yiwuwa ya zamanto cewa qawa'id ne ma'anawiyya, kamar yanzu misali qawa'idul jar'i wa ta'dil, qawa'idul fil asma'i wa sifat. Kaga waɗannan duka in muka kalla zamu ga cewa qawa'id ne waɗanda suke ma'anawiyya, ba qawa'id ne waɗanda suke hissiyya ba. Ina fata kun gane. Ala kulli hal, a wajen malamai idan aka ce ka'ida a istilahi ana nufin qadiyyatun kulliyyatun muntabiqatun ala jami'i juz'iyyatiha. Qadiyyatun kulliyyatun muntabiqatun ala jami'i juz'iyyatiha. Qadiyyatun kulliyyatun muntabiqatun ala jami'i juz'iyyatiha. Ma'ana wata qadiyya ce kulliyya muntabiqatun ala jami'i juz'iyyatiha, wacce ta haɗa dukkan ɓangarorinta. Ina fatan mun gane. Saboda haka ita ka'ida laima ce wacce a ƙarƙashin wannan laimar za ka iya samun abubuwa da yawa a ƙarƙashinta. Al-fiqhiyya mun riga mun yi tarihin fiqh, ko mun riga mun yi tarihin fiqh, don haka ba mu da buƙatar mu sake maimaitawa. Saboda haka al-qawa'idul fiqhiyya a matsayin ilimi, kamar yadda malamai suka yi tarihi, sun karkasu wajen yin tarihi. Dalilin da ya sa suka karkasu wajen yin tarihi shi ne akwai waɗanda suke ganin ita ka'ida hukumi afdal, akwai waɗanda kuma suke ganin ita ka'ida hukumi ne kulli. Wannan ya sa akwai wanda suka yi mata tarihi a matsayin ta na kulliya, akwai wanda kuma suka yi wa ka'ida tarihi a matsayin ta na aktariya. Saboda haka akwai wanda da suka zo yin tarihin ka'ida sai suka ce kullun kulliyun, kullun kulliyin yuta'arrafu minhu ahkamul juz'iyyatil fiqhiyya, kullun kulliyin yuta'arrafu minhu ahkamul juz'iyyatil fiqhiyya. Akwai wanda kuma suka ce mai hukumul aktariyun yuta'arrafu minhu ahkamul juz'iyyatil fiqhiyya fi akthar min bab. Dalilin da ya sa suka ce hukumul aktariyun, saboda da yawa za ka samu cewa al-qawa'idul fiqhiyya suna da istisna'at. Daidai ne ka'idar da za ka ga cewa ba ta da istisna'at. Da yawa za ka ga qawa'idul fiqhiyya akwai istisna'at a cikinsu. Wannan yana daga cikin dalilan da ya sa suke kiransu da hukum aksar. Ina fatan mun gane. Dan haka shi ya sa malamai suke masa irin wannan tarihin. Ilimin qawa'idul fiqhiyya, kamar yadda malamai suke cewa asalinsa daga Al-Qur'ani yake, sannan kuma daga hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Saboda haka yanzu idan ka kalli Al-Qur'ani akwai abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa waɗanda za su iya zama qawa'id. Yanzu da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ahallallahu al-bai'a wa harrama al-riba, kaga idan ka dauki wannan kamar kaida ce Allah ya barka. Ina fatan mun gane. Idan muka zo hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna tina yusr, kaga wannan ma kaida ce fiqhiyya, addini abu ne mai sauki. Al-kharaj bid-daman, kaga kaida ce fiqhiyya, la darara wa la dirara, kada ka cutar haka kawai, idan kuma an cuce ka kakkarama, kaga wannan kaida ce ita ma fiqhiyya. Haka ne idan muka zo maganganun sahabbai, shi ma akwai abin da zai iya zama qawaid fiqhiyya. Kamar yanzu misali idan muka dauki maganar sayyidina Umar radiyallahu anhu, kaga yana cewa maqati'ul huquq, maqati'ul huquq inda shuru, kaga wannan kaida ce. Ina fatan mun gane. Haka in mun zo maganganun tabi'ai, akwai abin da zamu samu wanda zai iya zama qawaid fiqhiyya, kamar maganar Umar bin Abdul Aziz da yake cewa tuhdathu lin-nas aqdiyatun biqadri ma ahdathu min al-fujur, tuhdathu lin-nas aqdiyatun biqadri ma ahdathu min al-fujur, ana farawa da mutane hukunce hukunce gurgurdan abin da suka farar na fajirci. Amma qawaidul fiqhiyya a matsayin sana ilimi na musamman, to wannan ba a haife shi ba sai daga baya, sai bayan tabi'ai sun wuce, bayan sahabbai sun wuce. Kamar yadda aka faɗa, wanda ya fara kirkiro al-qawaidul fiqhiyya shine Abu Tahir Ad-Dabbasi. Shi Abu Tahir Ad-Dabbasi ya kasance makawu ne, saboda haka ya dauki littattafan Abu Hanifa gaba daya, sai ya tattara su ya mayar da su ka'idoji 17. Saboda kullun idan aka yi sallah a masallaci bayan isha, idan aka gama ya kan kulla kanshi ya dinga maimaita wannan ka'idojin guda 17. To akwai wani mutum da ake ce masa Harawi, saboda haka shi wannan Harawi din ya kasance yana boyewa a masallaci sai ya dinga sauraron waɗannan ka'idojin. To shi kuma Abu Tahir Ad-Dabbasi a zahiri yayi waɗannan ka'idojin ne saboda kanshi, dan kawai ya taimaka wa kansa wajen haddace waɗannan furodin waɗanda suke cikin mazhabar Abu Hanifa. Saboda haka Harawi yana cikin saurara wata rana sai ya yi tari. Saboda haka da ya tari, sai Abu Tahir Ad-Dabbasi sai ya gane cewa akwai mutum a ciki. Saboda haka wannan ya sa ya kore shi, kuma ya daina maimaitawa a gaban shi. Saboda haka shi yasa malaman qawaid fiqhiyya suke ganin cewa Abu Tahir Ad-Dabbasi shi ne farkon wanda ya sanya tubalin ilimin qawaid fiqhiyya. Amma littafi na farko da aka fara wallafawa a wannan fanni na qawaid fiqhiyya shi ne littafin karshe wanda ya rasu a shekara ta 340, wanda sunan littafin al-usul allati alaiha madaru kutubi ashabina. Amma ya shahara littafin da usulul karik, al-usul allati alaiha madaru kutubi ashabina. Saboda haka wannan shine littafi na farko, bayan sa kuma an samu malamai sun ci gaba da tarihi a wannan fanni na qawaid fiqhiyya, irin su Sultanul Ulama wanda ya rasu a shekara ta 160, wato Isu bin Abdulsalam ya wallafa littafin sa Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Daga nan kuma an samu wasu malaman da suka zo suka wallafa littafai irin su Ibn Subki wanda ya rayuwa a karni na 8, yayi littafin sa Al-Asba wan Nadhair. Sannan kuma akwai irin su Suyuti, shi ma da ya littafin sa Al-Asba wan Nadhair. Akwai Ibn Taymiyyah da ya rayuwa a karni na 8, akwai littafin sa mai suna Al-Qawaidun Nuraniyya, wanda shi ma littafi ne na wannan ilimi na qawaid al-fiqhiyya. Ala kulli hal, wannan ilimi na qawaid al-fiqhiyya yana da muhimmancin gaske. Daga cikin muhimmancin ilimin qawaid al-fiqhiyya shine zai taimaka maka wajen haddace furu'ul fiqhiyya cikin sauki. Kamar yadda malamai suke cewa duk mutumin da ya iya qawaid al-fiqhiyya, to ba shi da buƙatar haddace littafan fiqh irin su Ahlari, irin su Ishmawi, irin su Risala, ba ka da buƙatar haddace su. Saboda ka'ida guda ɗaya za ta iya tattara maka abubuwa da yawa a ƙarƙashinta. Yanzu misali idan ka ce ka yi sallah, amma kana kofantan alwalanka ta kare ko bata kare ba kaga maka tashi baka amsa za a ce in dai kofanto kake to alwalanka tana nan saboda me saboda al-yaqinu la yazulu bishak idan da zai ce yana kofanto yanzu da zai fito gida yayi alwala ko bai yi alwala ba bai hukunci shi bai yi alwala ba bai dalili saboda al-yaqinu la yazulu bishak idan misali mutum da yamma sai ya kofanta rana ta fadi ko bata fadi ba balle ya sha ruwa me hukuncin shi na'am bata fadi ba saboda mi al-yaqinu la yazulu bishak saboda al-yaqinu shine baqa'un nahar amma inda mutum zai tashi da daddare yana so zai yi sahur ba wanda zai tambaya shi kuma bai yi alfajir ya ke to bai yi kofanto zai iya cin abinci ko ba zai ci ba zai ci abinci saboda me saboda al-yaqinu shine baqa'ul lay idan mutum suka yi rikima da matarsa yayi kofanto ko kalmar saki ta fito ko bata fito ba menene hukunci bata fito ba saboda al-yaqinu baqa'ul nikah amma idan ya ga mace akan hanya yayi tunanin kamar ita ce aka daura musu aure da ita menene hukunci ba daura musu aure da ita ba saboda al-yaqinu la yazulu bishar kaga wannan ka'ida ce guda daya kuma a karkashin ta an samu hukunci hukunci wanda idan al-tatafan fiqhu ne akalla kana buƙatar shafi ina fatan mun gane al-adatu muhakkama kalma biyu ce amma kaga akwai hukunci hukunci da yawa a karkashin ta ka zo ka bada dinki a yola kamar ni da nake mako na bada dinki a yola ba mai cinikin nawa za a ba ba mai ciniki ba da mai dinkin a kan nawa zan ba shi bayan ya gama ya ce min 2000 an ke bada riga da wando in an dinka a yola ba ni da damar da zan ci a saboda limuwa saboda ban faɗi abin da zan biya ba saboda al'adatu muhakkama a kasuwa ta jime ta an saba idan aka sai kaya wanda aka siya a wajen shi shine zai dauka ya kai maka gida saboda haka bayan an yi ciniki sai ce shi ba zai kai ba dole ya kai saboda al'adatu muhakkama saboda haka wannan shine fa'idar qawa'idul fiqhiyya kamar yadda malamai suka faɗa shine zaka mallaka maka fiqhu a cikin kwakwalwarka so da yawa idan aka yi maka tambaya in dai ka haddace qawa'idul fiqhiyya cikin sauki zaka gane ma'anarta zaka gane hukuncin koda baka koma littafi ba yanzu misali mutumin da ya fito da kwata ta kofar gidan dan uwan shi yana jin wari me hukuncin shi na'am yayi ka haram me dalili saboda la darara wala dirara ina fatan mun gane mutumin da ya huda taga yana ganin gidan makocinsa me hukunci yayi haram saboda me la darara wala dirara mutumin da yake da kuturta tana zubar da ruwa ya halatta ya shiga cikin mutane ko bai halatta ba bai halatta ba saboda la darara ibtida'an wala dirara muqabalatan ina fatan mun gane kaga wannan duka shi yana daga cikin qawa'idul fiqhiyya da yawa ana gaya maka mas'ala zaka ga cewa akwai wata ka'ida wacce wannan mas'alar zaka iya hawa kai ina fatan mun gane saboda haka wannan sai ya taimaka sai kaga cewa za ka iya fahimtar sa saboda haka ilimin qawa'idul fiqhiyya yana daga cikin ilimin maka waɗanda suke da muhimmancin gaske ina tuna cewa a lokacin da muke PhD akwai lokacin da aka tura mu invigilating da aka tura mu invigilating sai aka kawo mana takarda muka sai sai aka sake kawo wata aka ce misali san takarda da malamin ya mi ko mun sai ce mai ibar misali sai ce me ne ni sai na ce masa la ibrata bil zanni bayyin khata'u sai ce dan mai mai ta ce la ibrata bil zanni bayyin khata'u ya ce ta yaya ya ce saboda exam office da suka kawo wannan takardar ta biyu sun gafa da san an kawo ta farko ba saboda haka sai sa ba zai yi sai ba ala kulli hal wannan yana daga cikin fa'idojin ilimin qawa'idul fiqhiyya yanzu misali mutumin da ya shigo masallaci bayan an kira sallar asuba bai yi raka'a ta fajr ba idan yayi nafila raka'a biyu ta isan masa daga raka'a ta na fajr da kuma tahiyyatul masjid saboda me saboda izzama ibadata ni min jinsin wahidin wa maqsuduhuma wahid dakalat ihdahuma fil ukhra sannan yanzu idan misali mutumin da yazo ya samu liman haruku kamar yadda wasu malaman suka faɗa in yayi kafara harama ta isan masa daga kafara ruku matar da mijinta ya sadu da ita bata yi wanka ba sai jinin haila ya zo idan ta gama za ta yi wanka guda ɗaya saboda ne saboda idan ta ma ibada ta ni min jinsin wahidi ko maqsuduhuma wahid da kalat ihdahuma fil ukhra mutumin da bai yi nawafil wada ba bai yi nawafil ifada ba har ya zo tafiya idan yayi nawafi guda ɗaya ya isan masa daga nawafil wada da kuma nawafu al ifada ina fatan mun gane wanda yake kirani idan yayi sa'ayi da nawafi guda ɗaya ya isan masa a hajjin sa da umarar shi wannan yana daga cikin fa'idojin qawaidul fiqhiyya sai yadda zaka haddace furu'ul fiqhiyya a cikin sauki ina fatan mun gane to waye iya karatu sai yazo ya dan dinga karanta mu dan yi komai ci biyu kafin na waye iya jan baiti na wani ne iya jan baiti sai da yawa kawa ga aiki bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم فضيلة الشيخ محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله تعالى الحمد لله المعيد المجدي مؤتي النوال كل من يلتزم مثبت الاحكام بالاصول معين من يصل الى الفصول
نعم malan yake cewa alhamdulillah almu'idu almukti godiya ta tabbata ga Allah almu'id wanda yake dawo da halitta bayan sun mutu almukti kuma wanda yake fara da halitta malamai suna cewa alhamd ko kuma kalmar hamd idan aka faɗa a wajen malamai tana nufin assalamu ala almahmud mahabbatan wa ta'ziman as-sana'u 'ala al-mahmud mahabbatan wa ta'ziman ma'ana ka godewa wanda ya cancanta a gode masa tare da nuna masa soyayya da kuma girmama shi ina fatan mun gane a nan gurin idan kuka kalla za ku ga akwai alif salam kamar yadda malamai suka faɗa dalilin da yasa aka sa alif salam shine wannan alif da lam din ne jins ce alif da lam ce jinsiya mana saboda istighraqin jami'ul mahamid lillahi ta'ala mana dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala saboda haka Allah madaukakin sarki shi kadai ake gode wa dukkan godiya saboda dan adam ba a gode masa dukkan godiya saboda dan adam wata ran idan ya kyautata maka wata rana zai iya bata maka rai a matsayin sana ajis amma Allah madaukakin sarki shi yake godewa koyaushe wannan lamun din ta lillah kamar yadda suke cewa lamul istiqaf ce lamu al istiqaf mana lamun ce wacce take nuna Allah ya cancanci haka ita kalmar Allahu kamar yadda malamai suke faɗa tana nufin al ma'bud ma'ana al ma'ruf shine ma'anarsa saboda haka kamar yadda malamai suke faɗa abin da yake nuna haka shine kamar yadda a wata qira'ar ake karantawa wa yadharaka wa ilahaka akwai qira'a wa yadharaka wa ilahaka ma'ana wa yadharaka wa ilahaka wa yadharaka wa ibadaka saboda haka al ma'ruf bi ma'ana al ma'bud wannan sunan na Allah kamar yadda suka faɗa shine suna mafi girma a cikin sunan Allah subhanahu wataala suna ne wanda yafi kowanne girma shi yasa ga yawancin yaran raka suna da Allah yawancin yaran raka mun zauna da mutane da yawa kala kala a Madina zaga yawancin su suna da kalma Allah dan haka duk sunayen Allah babu sunan da ya kai wannan suna shi yasa kaga ko afdalul asma ma shine wa Abdullah saboda haka kamar yadda suke cewa yawan rago sunayen kaman ma sufofi ne ga wannan suna ko a cikin alqur'ani zaga Allah subhanahu wataala yana yawan siffanta wannan suna wa kana Allah ghafurur rahim wa kana Allah azizan hakima ina fatan mun gane wallahu alimun bi dhati sujud kaga da yawa zai ka wannan sunan sai ya fadi siffar shi saboda suna ne mafi girma Allahu alam wani malami ya ce shine sunan da ba a iya sawa mutum da shi ya rayu Allahu alam ba ba kina ba haka cewa malami sun ce inda la a sawa mutum sunan Allah to ba zai dade ba zai mutu saboda kirman wannan sunan haka saka fada amma ba hadisi bane ba aya bane amma dai ala kulli hal shine suna mafi girma a cikin sunayen Allah subhanahu wataala ina fatan mun gane saboda haka shi kadai ake godewa cikakkiyar godiya al-mu'id Allah subhanahu wataala shine yake mayar da halitta al-mufti shine yake kuma faratinta Allah yabda'ul khalqa thumma yu'idu shi yake farar da halitta shine kuma yake mayar da ita saboda haka duka waɗannan sunaye ne na Allah subhanahu wataala malaki cikin mu'min na wala kullamin yastajki Allah madaukakin sarki shine wanda yake bada baiwa kulluman yastajki wanda yake nema mana duk wanda yake nema Allah yana bashi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakaito a hadisin kursi ko to Allah yana saukowa a daren karshe ko a wannan a karshen dare yana cewa wa zai roƙi bashi wa zai nemi wani abu a wajena sannan Allah yana cewa suratul baqara wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'a duk wanda ya kira ni ina amsa masa shi yasa malaki yace mu inna wala kullu man yastajibu Allah madaukakin sarki shine yake bada kyauta kullu man yastajibu duk wanda ya nema Allah zai ba wallazina ja'u fina lanahdiyannahum subulana ko wa inna allaha lama'al muslimin malaki yake cewa mu tabbitul ahkama bil usul Allah madaukakin sarki shine mu tabbitul ahkama bil usul shine yake tabbatar da hukunce bil usul ta hanyar abin nan asalin laka mana ta hanyar tushe mana abubuwa da yawa a cikin alqur'ani zaka ga cewa sun zo ne a dunkule haka ma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu abubuwan da yawa sun zo ne a dunkule saboda haka Allah subhanahu wataala yana faɗa abubuwa a dunkule shi yasa akwai wani da ya taba zuwa yake cewa an ce a cikin alqur'ani komai akwai shi to shi kuma bai ga yadda yake alkaki ba a cikin alqur'ani tunda Allah ya ce ma farradna fi kitabi min shay yace shi bai gani ba saboda haka sai wani ya ce yazo sai ya nuna masa inda aka yi bayanin alkaki a cikin alqur'ani yace Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim sai yace ni fas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamun saboda haka sai a dauko wata ta koya maka alkaki kaga wannan yake nuna cewa an samu a cikin alqur'ani so ala kulli hal alqur'an a cikin Allah subhanahu wataala ya faɗa abubuwa ne a dunkule yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake innamal a'malu binniyat kalmomi nawa ne innamal a'malu binniyat kalmomi nawa ne kalmomi hudu ne amma kamar yadda Ibnul Qayyim yake cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam zakara kalimataini kafata wa shafata wa tahtahu mawqulun. Kaga yanzu innamal a'malu binniyat, idan ka dauke ta abubuwa da yawa zaka fitara kasa. Ina fatan mun gane. Saboda haka shine yake cewa musabbitul ahkama bil usul. Wannan yana daga cikin dalilan da yasa dole mutum yana buƙatar ya karanta fiqh. Saboda akwai abubuwa da yawa da a cikin Alkur'ani Allah madaukakin sarki ya faɗe su ne a dukkuni. Saboda haka zaka yi banna idan ka ce kai da kanka zaka fahimta. Shi yasa fikirar da wasu suke da ita na kushe ilimin fiqh fikira ce mara kyau. Wanda akwai wasu kungiyoyi yanzu da suka fito suke da wannan, za a ga da yawa idan bai yarda da fiqh din ba to zai koma fiqh kanshi. Saboda akwai abubuwan da Alkur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun faɗe su ne a dukkule. Saboda haka idan mutum ba ya fahimce su ba zai iya fadawa cikin kuskure. Ina fatan mun gane. Na, sai ce thumma salatu.
ما الثلاث مع ثلاث تخرجن على الذي تصيب زوالها الكلم محمد مبعوث رحمة الورى وخير هذه الجميع لجميع من دراه.
نعم. معنى يجي سوى ثم الصلاة مع سلام تخرجن. سنة صلاة لكم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم على الذي أوتي جوامع الكلم. Na oke mun rawo baiki ko yawa yace mu ilu man yasbu ila al-wusul, mana Allah yana taimakon wanda yake so ya kai zuwa wata gaba. Saboda haka duk mutumin da yake neman ya kai wata gaba Allah subhanahu wataala zai taimake shi. Shine walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, duk wadanda suka yi kokari to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zamu shiryar da su zuwa ga hanyoyin su. Saboda haka ilimi shine abin da Allah ya tabbatar maka da cewa in dai ka nema Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ka akai duk abubuwan da zaka nema, to ba tabbas bane ka samu. Amma ilimi ba wanda ya nemi ilimi yadda ya kamata kuma bai samu. Amma kuɗi mutum yana iya nema bai samu ba. Mulki akwai da yawa da suka nemi mulki har suka mutu ba su samu ba. Amma shi ilimi in dai ka nema Allah subhanahu wa ta'ala zai baka aljanna, kuma ya baka ilimin man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna. Malam yake cewa thumma salatu ma salamin qad utim, sannan da salati da sallama ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda aka bashi jawabul kalim. Salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da falala mai yawa. Saboda Allah madaukakin sarki a cikin Alkur'ani yana cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi, ko ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saboda haka wannan aya tana nuna wajibi ne mutum a rayuwar shi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati su dai a rayuwar shi. Ina fatan mun gane. A duk wanda yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati su dai, Allah zai masa salati su goma. Wanda ya masa salati su goma, Allah zai mai salati, wanda ya mai salati su ɗari ba bai inganta ba. Ina fatan mun gane iya ɗarin da ya inganta. Saboda haka kamar yadda aka faɗa, salatin mu da muke yi wa Annabi addu'a ce. Salatin Allah kuma ga Annabi kamar yadda wasu malaman suka faɗa shine zikruhu fil mala'il a'la. Ina fatan mun gane. Dan haka duk wanda yake yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati, Allah zai zamanto cewa yayi masa rahama. Kuma kamar yadda yazo a wasu hadisan, mutum zai samu raguwar bakin ciki, Allah zai yaye masa bakin ciki. Ina fatan mun fahimta. Malam yake cewa Muhammadul mabuti rahmatul wara, Muhammad wanda aka aiko shi domin ya zama rahama ga alwara, mana dukkan halittu. Ina fatan mun gane. Yace wa khairu hadil li jami'i man dara, kuma shine mabibicin mai shari'a ga dukkan wanda ya sani. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Al-Qur'ani yana cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bamu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga talibai. Ina fatan mun gane, saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne domin ya zama shiriya, domin ya zama jin daɗi, domin ya zama albarka ga rayuwar mutane. Ina fatan mun gane, saboda haka shi yasa a nan gurin malam ya faɗa haka dukkan annabawa ma suka kasance rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatu ba'da rusul. Kaga Allah ya faɗi dalilin da yasa ya aiko manzanni. Ina fatan mun gane. Ina ga a wannan darasin za mu dakata insha Allah ta'ala a nan. Idan mun zo darasi na gaba za mu tashi daga baiti na biyar da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya bamu dacewa, Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.